This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'a ta babban rana 18 ga watan Disamba shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za ku cewa an murkushe yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Niger.
Wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a.
Suko sojojin Najeriya sun ce sun samu nasarar fatattakan wasu 'yan Boko Haram ne a dajin Sambisa.
To Allah ya sa kamar yadda muke shiga cikin Sambisa kwana hudu da suka shige mun ceci wajen mutane 154.
To bayan nan muna dauke da shirin lafiya uwar jiki na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Niger, shugaban kasar Muhammadu Yusuf ya ce gwamnatinsa ta wargaza wani yunkuri na yi mata juyin mulki kuma tuni ta kama wasu manyan jaman sojin kasar ciki har da wani tsohon babban hafsan hafsoshin Niger. A daren jiya Alhamis ne shugaba Yusuf ya yi jawabi ga al'ummar kasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da kasar take shagulgulan zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai shekaru 55 da suka wuce. Niger dai babbar kawa ce kasashen yammacin duniya fafatawa da ake da masu tsauraran ra'ayin addinin Islama. Kuma bayani kan yunkurin juyin mulkin yana zuwa ne bayan da kasar ta ayyana ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa zaman ranar babban zaben kasar, zaben da shi Muhammadu Yusuf yake sake takara. Akwai karin bayani ba labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hukumomin Amurka ba su da wata masaniya sahihi akan barazanan harin ta'addanci a daidai lokacin da aka fuskanci jajibirin hutun ƙarshen shekara. Duk da haka, Mr. Obama ya yi kira ga Amurkawa su ƙara kula domin kare ƙasar. A jawabinsa jiya Alhamis ya jaddada cewa babban abu da ke kan ajandansa shi ne tabbatar da lafiyar Amurkawa biyo bayan mummunan harin da aka kai a garin San Bernardino cikin jihar California da kuma wanda aka kai a birnin Paris, duka hare-haren biyu magoya bayan ƙungiyar ISIS ne suka kai su. Shugaban wanda ya magana da bayan wani taro da dukkan jami'an majalisar tsaro da ke karkashinsa wanda ya dauki lokaci mai tsawo ya ce yanke hukuncin cewa babu wata barazana a kawo wa ƙasar harin ta'addanci ya ta'allaka ne a bangare daya kan cikakken nazarin dukkan matakai a fadin gwamnati na hana kai hare-hare da kuma kare ƙasar, da yake magana ga Amurkawa baki daya daga cibiyar hana hare-haren ta'addanci da ke bayan birnin Washington DC. Obama ya ce tilas ne mu ƙara kulawa.
A jamhuriyar Afirka ta tsakiya, bisa dukkan alamu masu zaben kasar sun amince da gagarumar rinjaye sabon tsarin mulkin kasa da aka yi da niyyar kawo ƙarshen tarzoma da zub da jiniya yadda kasar take yi da shekaru uku kofin haka tsakanin musulmi da krista. A ƙuri'a-ƙuri'a sakamakon zaben raba gardamar da aka yi ranar Lahadi ya nuna kashi 90 cikin 100 na masu zaben sun amince da tsarin mulkin. An dakatar da zaɓe a wasu sassan ƙasar inda mayakan sa kai suka yi barazanar tada tarzoma ciki har da unguwar da musulmi suke a birnin Bange. Har yanzu ba a ƙidaya ƙuri'u na waɗannan wurare ba. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce an kashe mutane 5, aƙalla wasu 20 kuma sun jikkata ranar Lahadin lokacin da masu goyon bayan ƙudurin da masu adawa da shi suka yi musayar harbe-harben bindigogi a birnin na Bange. A ranar Laraba, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci zuwa helikwatar sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke fadar ƙasar, suna neman cewa tilas ne a kori makiya zaman lafiya. Idan har aka amince da shi, sabon tsarin mulkin zai takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa zuwa wa'adi biyu kaɗai na shekaru 5-5, rage ƙarfi ko ikon da sojojin ƙasar take da shi da kuma tabbatar da 'yancin yin addini.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. We'll be right back. wani sabon yunkurin karya Baitul Malin kungiyar ISIS jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da ƙudurin da zai ƙara ƙarfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana kungiyar samun kuɗi. Galibin kuɗaɗen da kungiyar take samu daga cinikin mai ne da aka yi kiyasin sun kai kimanin dala miliyan 500 zuwa yanzu. A kasuwannin bayan fage, hakanan tana samun kuɗaɗe daga kayan tarihi da ta sato daga hanyar murɗiya da kuma kuɗaɗen fansa daga mutane da kungiyar ta yi garkuwa da su. Taron na jiya shi ne karon farko da ministocin harkokin kuɗi na ƙasashe da suke kwamitin na sulhu ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi na Amurka Jack Lee suka zauna ƙarƙashin kwamitin sulhu. Ƙudurin ya buƙaci ƙasashe su ƙara ƙoƙari na kasar hanyoyin da kungiyar ta 'yan ta'adda take samun kuɗaɗenta, wacce yanzu take iko da yanki mai faɗi a ƙasashen Siriya da Iraki, yanzu kuma tana faɗaɗawa har zuwa ƙasar Libya.
Hukumomin Amurka jiya Alhamis suka gurfanar da Enrique Marquez, wani aboki ne kuma makwabcin Said Faruk da matarsa, mutanen da suka kai har ya San Bernardino jihar California. Suna zargin sa da taimakawa ta'addanci ƙarya game da batun shige da fice da shirga ƙarya wajen sayo makaman da aka yi amfani da su wajen kai harin. Yana fuskantar ɗaurin shekaru 35 a fursuna idan har aka same shi da laifi. Lawyer gwamnati Eileen Decker ta ce zuwa yanzu babu shaidar Marquez yana da hannu a harin da aka kai ranar 2 ga watan nan, kuma babu alamun yana da masaniya gabanin su kai harin, amma sayan makaman da kuma kasa faɗakar da hukumomi kan niyyar Faruk na kai hari kan mai uwa da wabi ya janyo mummunar hasarar rayuka. Duk da cewa babu wata matsala kan sayan makaman, duk da haka masu bincike sun hakikance cewa Marquez ya sayo makaman bisa dalilin wata makarkashiya da suka kulla ne da Faruk a shekara ta 2012 na jefa nakiyoyi a ɗakin cin abinci na makarantu da kuma ɗakin karatu lokacin da ɗalibai suka fara gudun neman tsira su rinka harbe su ɗaya bayan ɗaya.
A hukumance, China ta bayyana rashin amincewarta kan shirin da gwamnatin shugaba Obama na Amurka ta bayar ranar Laraba, cewa za ta sayarwa Taiwan makamai wanda kuɗinsu ya haura dala miliyan 1,000 da miliyan 800. Har Beijing tana barazanar za ta aza takunkumi kan kamfanonin da suke ƙera makaman na Amurka. Kan haka ne, muƙaddashin ministan harkokin wajen China Zin Zhengzhun ya gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin Amurka Ke Li a Beijing. Ma'aikatan harkokin wajen China ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa ƙasar za ta ɗauki matakai da suka wajaba ciki har da aza takunkumi kan kamfanoni da suke ƙera makamai da Amurka za ta sayarwa Taiwan ɗin. A ranar Laraba ce a hukumance ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanarwa majalisar dokokin cewa tana shirin za ta sayarwa wato Taiwan jiragen ruwa na yaƙi guda biyu, makamai masu linzami masu illa ga wato tankokin yaƙi, makamai masu linzami da za a harba daga doron ƙasa zuwa su kakkaɓo jiragen sama da wasu motocin yaƙi. Wannan shi ne karan Amurka a cikin shekaru huɗu da Amurka za ta sayarwa Taiwan makamai. China tana kallon Taiwan a zaman wani ɓangaren ƙasarta ne, kuma ta yi barazanar za ta kai wa yankin harin na mamaya idan ta ayyana 'yancin cin gashin kanta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar, inda wasu sojojin ƙasar suka yi yunkurin juyin mulki. Ga dai Sulemonu Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation.
Shugaban ƙasar Nijar ya ce gwamnati ta yi nasarar murƙushe wani yunkurin juyin mulki. Waɗanda suka kitsa wannan ɗanyen aiki sun so su mai da hannun agogo baya a game da mulkin demokuraɗiyyar da 'yan Nijar suka zaɓar wa kansu ta hanyar amfani da makaman da al'umma ta ba su amana domin aikin tsaro. Masu hannu a wannan yunkuri sun tsara yi wa fadar shugaban ƙasa ɓarin wuta da jiragen sama da suka jibge a tsawon makonni da dama domin biyan buƙatar da suka sa gaba. Alhali shugaban ya ce ya buƙace su tun daɗewa su hanzarta aika waɗannan jirage zuwa yankin Difa domin ƙarfafa matakan tsaro, inda abokansu 'yan uwansu sojoji suke matuƙar buƙatar kayan aiki domin fatattakar Boko Haram. Sun manta cewa abokan aikin su suka cutawa inji Isu Muhammadu. Shugaban ƙasa ya ce Allah ya toni asirin waɗanda suka shirya wannan ta'asa, saboda haka suka kasa yin nasara. An gano su kaf, sannan sun shiga hannu. In banda ɗaya tak da ya arce inji Isu Muhammadu, wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a.
L'enquête en cours permettra identifier les autres acteurs et complices éventuels.
Wannan yunkurin juyin mulki da hukumomin Nijar suka ce sun murkushe shine labarin da yafi daukar hankalin jama'ar kasar daga ranar Laraba kawo yau. Kamar yadda su ma jaridu masu zaman kansu suka dukufa da bincike domin tantance zahirin abin da ya wakana. Editan jaridar Levenement Musa Aksar ya zo da ƙarin haske a kai.
A labarin da muka samu kuma muka yi bincike, juyin mulkin an so a yi shi a rana ta sallah 18 ga watan gada muke ciki Disamba. To sai aka maido shi kuma a rana Alhamis. Mutanen da suka so su yi shi akwai General Salu Suleiman, akwai kuma Leftana Kanal Idi Nawa, commandant ne na hilin jirgi na soji, akwai kuma shima Leftana Kanal Nare Maidoka, shi yana rike da bataliya ta Tilaberi, akwai wani commandant Ahmadu, akwai captain Isifi, kuma cikin su akwai Leftana Hambali.
Abin tuni a shekarar 2012 ma shugaba Isu Muhammadu a yayin wani jawabin barka da sallah ya ba da sanarwar murkushe wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Sai dai watanni kalilan bayan haka aka sallami sojojin da aka zarga da yunkurin hamɓarar da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Soja birni ma hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin
ruhu. Juyin mulki da aka yunkurin yi a jamhuriyar Nijar, malami kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor wato Bubena Maiwa ya ce zuki ta mallaki ne. Idan an biyo mu a shirin mu na hantsi za a ji hirin da muka yi da shi. Yanzu kuma sojojin Najeriya sun ce sun samu nasarar kashe ‘yan Boko Haram lokacin da suka nausa cikin dajin Sambisa. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kimanin ‘yan ƙungiyar Boko Haram 49 ne rundunar sojan Najeriya ta ce ta kashe a cikin ‘yan kwanaki biyu da suka gabata, sannan ita kuma rundunar sojan ta rasa wasu jami’an sojan ta biyu, wanda ɗaya kasance mai mukamin Lieutenant Colonel ne sakamakon yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara. Major General Ishewa Abubakar dai shine babban komanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da ke shiya ta bakwai a garin Maiduguri, wanda kuma ya shaida manema labarai cewa suna samun nasarori game da yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara, kuma yanzu hakan sun samu nasarar kutsawa cikin dajin Zambisa, inda suka kwato kayayyakin yaƙi da dama a hannun waɗannan mahara, suka kuma kufto da wasu ƙauyawa da waɗannan mahara kan yi garkuwa da su. Ga ma dai ƙarin bayani da Major General Ishewu ya yi mini.
Wa'insu nasarori da muka samu musamman ma tsakanin inda muke ayyuka tsakanin Goza Fulka zuwa Maiduguri, yadda aka mana kwantan ɓauna su wayannan ‘yan ta’adda, to Allah ya ba mu galaba, mun murkushe su, mun kakkashe su da yawa, kuma mun kwakwace wasu makamai da suka bari. Bacin haka kuma akwai wata shiya tsakanin Jakana, Mada, Shetimari, Gajiri zuwa Alagarno, shi ma Allah ya ba mu nasara, mun kakkaɓe wasu ‘yan ta’adda sun kai 34, a cikinsu akwai wanda suka ɗaura ɗamara na bama-bumai saboda su zo su tarwatsar da jama'a wanda ba su ci ba su sha ba. Allah ya ba mu nasara a kansu.
Kamar da irin mutanen da kuka yi arangama da su a filin daga wanda har kuka samu kuka kabe, ku za ku ga adadin mutanen da kuka kabe a wannan filin daga a cikin wannan kankanin lokaci?
Kamar yadda na gaya maka, wancan shiyan mun kuka kabe kamar 15, wannan shiyan 34, kaga wajen su 50 kenan ba daya. Amma kuma a kowane lokaci a kowane rana ba za a rasa 2-3 da sauransu ba, kowane lokaci da muke samu bacin makamansu da su babura da sauransu da muke kakkabewa. Bayan haka akwai yawanci mutanen da suke so su yi garkuwa da su saboda su yi amfani da su, cewa muka kawo musu farmaki za su iya tura wayannan da suke garkuwa da su. To Allah ya sa kamar yadda muke shiga cikin Sambisa kwana hudu da suka shige, mun ceci wajen mutane 154, a cikinsu akwai dattijo wanda suka kai shekara 80 zuwa 85 da mata da yara. To abubuwan da muke yi
kamar kila da zaka yi wa
jama'a? Kowane lokaci muna roƙon jama'a su taimaka su bamu haɗin kai ta wurin bamu labarai da abubuwan da ya kamata da suka gani wanda suka tabbatar cewa wayannan yan ta'adda ne kila suna ratsa wuraren su ko suna wani planning wayansu abubuwa. To idan suka ba mu wayannan labarai zai iya taimaka mana a kowane lokaci.
Kuma ko na sa daukai daga bangaren ku ne game da irin wannan ci gaba da yaki da kuke da yan Boko Haram?
Ga tabbata da yake yaki ne, ana yaki dole ga wani lokaci a samu wayansu asarar rayuka kamar yadda na gaya maka. Akwai amma dai alhamdulillah tagaitacce ne bisa ga abubuwa bisa ga nasaran da muke samu.
Major General Ishaku Abubakar kenan wanda ake kira tiyata commander da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato shiya ta bakwai ke bayani game da irin nasarorin da suka samu game da wannan yaki da suke da yan kungiyar Boko Haram da kuma irin asaran da suka yi na jami'an su lokacin da suke gudanar da wannan arangama tsakanin su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faruku.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Umar Tangaram Wasagu. Yace yana tambaya ne wai akan to ban san ko tabaran karatu ne ko kuma na tuki ne ko kuma yana buƙatar tabaran a koda yaushe bane. Yace to yana son ya sani ne shin ya kamata a rika canja duk shekara hurhudi ne domin wai yakan rage ƙarfi.
Ai batun tabaran gani ko na tuki ko na kome mutum ke da shi ai ba kowane shekara hudu za ka rinka canza ba.
To
ya kamata ka rinka zuwa kowane shekara aje a duba idanka. Aka duba idan wani abu ya canza ne to za a canza tabarau din, amma amma wani abu bai canza ba za ka yi amfani da shi da dadewa ma hajiya.
To wato in dai wani dan ya ce wai karfin shi yake raguwa to kila idan shi ne ya samu raunin da
don wani lokaci idan mukin so yakan canza.
A
shi tabarun karfin shi bai raguwa. Karfin shi yanda aka yi shi haka yake. Amma wani lokaci domin wani dalili idan mutum karfin shi kan ragu ko kuma mutum bai iya gani to dole a ƙara karfin shi madubin.
A saboda haka shawara duk mai amfani da tabarau ya rika zuwa duk shekara ko watanni 6-6.
Kowane shekara kamar zan iya baki misali kamar nan ƙasan yawanci kowane wata nakan nima nakan je domin tabarau a rinka duba. Wani lokaci nakan shekara 4 shekara 5 shekara 6 ma ba a canza ba.
To
to ya danganta da yanda idan mutum yake. Shi yasa ya kamata a je a gwada ko kuma an kaga wani abu ya soma canzawa ne a idan naka sai ka je wurin likita.
A takaice dai ba laifin tabarau bane, laifin ido ne.
Ba tabarau bane, laifin idan mutum ne.
To ina fatan ina fatan Malam Umar Tangaram Wasagu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. To yau ina ganin batun ido ake. Domin shi ma Siraju Nasiru kwatarkwashi yana son ya san wai abin da ke sa wasu idan su taƙaiƙayi musamman ma wani lokaci sai ya ji idanun yana ta wa ina idanun da yana damun su da ƙaiƙayi to me ke sa haka.
To akwai abubuwa da ɗan da yake kawo ƙaiƙayin ido waɗansu akwai ɗansu mutanen kin san yanda waɗansu kamar canjin yanayi.
Eh
to in yanayi ya canza to za a ga wani abu ya shiga idan da sai ka idan ya rinka ƙaiƙayi ƙwarai da gaske.
Wato canjin yanayin bai dace da jikinsa ba.
Idan bai dace da idansa ko kuma wani lokaci wani abu ya shiga idan. To wani lokaci kuma komin domin wani dalili idan mutum kin san wani lokaci idan mutum akwai kamar mutum ya yi hawaye kamar akwai ruwa-ruwa ne da ke ji mai wanda ke sa mutum ya hawaye. To kowane lokaci shi ke share idan kuma yana sa idan na damshi-damshi. To akwai ɗansu mutane domin wani dalili shi kamar ruwan da ke sa hawaye ɗin to bai fita yadda ya kamata sai idan sun bushewa kaɗan-kaɗan.
Suna karancin shi kenan.
Eh, to sai ga mutum yana jin kaikayi wani lokaci idan na kaikayi kware da gaske, kun gon lokacin mutum yaji kamar akwai kasa-kasa a idan shi. To duk waɗannan indai mutum na da shi ya kamata ya je a duba shi, akwai magunguna za a iya bayarwa a taimaki mutum ai.
To musamman kamar in mutum yana karancin hawaye ne, akwai abin da za a ba shi ƙara hawaye?
Eh, akwai wani irin ruwa da ake sawa za a iya ba mutum ya rinka ɗigawa kowane lokaci, in ka sa zai sa zai rage wannan kaikayin, zai kuma mai da ruwan ruwa mai kamar hawaye a cikin idon dan adam.
To kaikayin ido likita yakan yi tsayin nan da zai makantar da mutum?
A bai tsayin da zai makantar da mutum, sai dai in ko wani abu ne ya shiga idon ba a cire shi ba, to zai iya kawo illa. Amma yawancin aka je aka ba mutum magani ana warkar da shi hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To kamar yadda na ce maka yau ana batun ido ne.
To hajiya.
Shi kuma Adamu, eh Adamu daga can Gashuwa.
To.
Yana son ka mishi bayani me ke kawo cutar yanan ido. Cataract.
Eh, to abin da ke kawo cutar yanan ido, kin san yanda idon dan adam yake, akwai wadansu abubuwa da ake kira protein da wadansu abubuwa da ke kaman kin san kaman kwalba ne, lens wanda muke gani ta ciki.
Eh.
To shi wannan dan mutum, wadansu mutane in an so manyanta ko kuma wani abu ya faru a idon, sai ga shi wannan zai rinka wani yanayi din zai rinka karuwa akan idon. To in yana so mataruwa, sai ga mutum bai gani sosai, ko mutum ya rinka ganin duhu-duhu, ko kuma ga ya rinka ganin kamar hayaki-hayaki. To wannan yawanci duk waɗansu abubuwa da ke faruwa akan shi wannan lens din, ko abin da mai kamar
ake kallo din,
haske ke shiga ya shiga cikin idon, mutum ya rinka gani.
To me ake yi?
To shi wannan in dai yawanci in ya fara ba a canza ga baki da wani lokaci, sai an ga yayi inda mutum bai ya dan dade, yanda ake cewa in yayi maciwarin ko in yayi kosa. To sai abin kaman ya kosa. To in ya kosa, za a iya canza shi wannan mai lens din, ko mai kaman kwalba-kwalba, ana iya canza shi ga baki daya
a sa mutum wani.
Eh, a sa mutum wani, ai haka ake yi.
Ba a iya kwace yana?
Ai, ba a iya kwashe yana, domin yanan in ya haɗu da shi wannan ga baki daya ne, ba a iya kwashe shi. Sai dai a canza shi wannan abin da ake kira lens din ga baki daya ake canza shi.
In kuma an canza, zai sai ya zama kamar idon mutum, kuma mutum yana gani?
Eh, da an canza sai ga mutum idon shi na so mun gani bajau abinsa. Dunna ana yin shi kowane lokaci, za a je akwai za a danye dan aiki ne a idon, sai a sa, in aka sa shi kenan, za a sa mutum ya dugo magunguna, za a rufe idon na kwana kamar biyu, cikin mako daya zuwa mako biyu mutum zai so mun gani sosai yanda ya kamata.
To shikenan, kuma ba wani abin da zai ha iya rayuwarsa?
Ba wani abin da zai, in dai aka sa aka yi shi daidai, ba abin da mutum zai yi, shikenan.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma tambayar Yahaya Abubakar Kurmun Mashi can Kaduna.
To
yana son ya san abin da ke kawo cutar fara, sickle cells.
To abin da ke kawo cutar fara ko sickle cell, ai wannan gadon shi muke yi.
To
akwai daga mahaifiyar mutum da mahaifin mutum, in dai suna da wannan alaman ciwon wanda ake kira trait din kenan. To in suka haɗu, to yawanci in dai da mata da miji suna da wannan trait din, ko alamar wannan ciwon, to ɗaya bisa hudu cikin ƴaƴan za su samu wannan ciwon.
Da sa haifi ɗa mai sickle cells kenan.
Ɗaya cikin hudu.
To likita, idan kamar a ce matar ce take da trait, mijin bai da shi, shi ma ana iya haihuwan?
A, in dai matar ne kawai ke da trait, mijin ba da shi, ba za su haifi ɗa mai sickle cells, sai dai za su samu ɗa mai wannan trait, ko mai alamar ciwon.
To saboda haka, ko mace ko namiji, in dai ɗaya ne yake da trait, ba za su haifi ƴaƴa masu sickle cells ba, sai dai su haifi ɗa mai trait.
Shikenan, amma in su biyu suna da trait din, suna da shi wannan alamar ciwon, to suna za su haifi ɗa mai ciwon.
Akwai magani?
To har yanzu dai ba maganin shi sickle cell din nan. Akwai wani abu da ake gwaji, akwai abin da ake gwadawa, kamar nan a Emory, a nan kusa da CDC nan America, sun yi wani irin aiki da aka canza bargon yaron duk gaba ki ɗaya. To wannan kuma wannan gwaji ake yi. To da aka wannan kaman yaron kaman ya dan warke ma aka ce. Amma har yanzu dai ba magani da ke warkar da shi, sai dai a ba mutum maganin zai rage tsananin sa.
To wannan canjin bargo din, akwai adadin shekarun da mutum yake da shi, yaro ne za a yi ma, ko ko har babba ma in yana da sickle cells din za a yi mashi?
Yawanci wanda aka gwada da su yara ne, yanzu gwaji ake yi, har yanzu dai ba a tabbatar, domin kuma wannan yana da hatsari da yawa. Yanzu aka ci karbar gwan mutum gabaki daya. To abubuwan da ke kare mutum daga ciwo, ka duk an cire su suma. To sai an sa shi a irin daki musamman yanda bai ba wani kwayan cuta ba zai hadu da shi ba da sauransu.
Ha sai ya gama warkewa.
Sai ya sai bargon sai abinda aka canza din ya kama sosai.
To Allah ya sauke.
Abinda da wuya amma yawanci abinda ake kaman nan kasashen akwai magunguna ake ba ya gare rage tsananin sa. To san kin san shi wannan ciwon sickle din shi wannan kwayan jini din.
Wato kwayan jini ne suke lankwashe su zama kamar lauje.
Ba su iya bi hanyoyin jini kanana to so sukan yi kaman wata suke yi shi yasa ake kiran shi kaman lauje
kaman sabuwar wata
kaman sabuwar wata ko kaman lauje to haka yake to yanzu akwai wasu magunguna da ake
fada rashin wucewan ne yake sa sai su masu sukan samu abin da ake cewa crisis ko
don kin san ba su iya bi kananan jijiyoyin da ke kai iska duk gabobin jiki to shike sa suke samu wannan crisis din
to
shike kawo wannan
ba abin da za a ba mutum sai dai kawai ta bashi magani
za a ta ba mutum magani amma yanzu ana akwai dan abubuwa da ake gwaje-gwaje da su wanda za su rage za su sa su waɗannan kwayan jini din yanda ba su iya wuce za su iya dan laushi-laushi da za su iya wuce amma har yanzu gwaji ake yi har yanzu ba a yi sa'a ba har yanzu
to likita kaman yanzu akwai akan ci sa'a kaman yanzu in mutum yana yaro yana fama da sickness din ya girma sai ya rabu da shi cikin ikon Allah
yawanci in dai kana da shi sai dai ba ya rabuwa da kai Hajiya
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Allah kuma ya sa a dace a wannan bincike da ake yi.
Amin amin Hajiya.
To likita Malam Abubakar Yahaya ya saki wata tambaya.
To.
Ko champi ne yace wai amfani da wayar salula yana kawo ciwon daji? Sankara kenan.
Akwai mutane da yawa suna tsammani haka amma yanzu akwai nan ma an yi binciken sa a nan kasashen Turai. To amma har yanzu ba a tabbatar wannan na kawo ciwon sankara din ba.
To akwai abinda amfani da yawan amfani da cellular din yake kawowa ne tunda an fara yada jita-jita haka
don ciwo bai kawo wani ciwo da saboda domin kin sai yawanci mutane wadanda suke rikewa don wuyan su wani abuwa na faruwa haka amma dai har yanzu ne ba a tabbatar da wani ciwo da yake kawo ba Hajiya
so saboda haka ana iya cacan fi kenan
ko
da yake ka ce nan ma an yi gwaje-gwaje
ana gwaje-gwaje mutane na tsammani amma shi wannan irin iskan ko wannan radiation din da ke fitowa yawanci muna samun shi ma ko a wurin television din mu da saura so wannan duk bai yawan da zai kawo wani ciwo ba
to likita ka ce masana suna gwaje-gwaje su ma suna tsammanin cewa akwai yiwuwar amfani da cellular din zai kawo ciwon daji ne ko kuwa
akwai waɗansu masana suna tsammani yana kawo shi yasa suke ta gwaje-gwaje din nan amma har yanzu ba a tabbatar yana kawowa ba
to Allah ya sauke
amin amin
To likita lokaci ya fara daga mana hannu asubu da haka anan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe a sauraron wannan sakon. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year and let it be Christmas. Christmas everywhere. To madallah mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Jamhuriyar Niger Muhammadu Yusu ya ce gwamnatin sa ta murkushe wani yunkurin yi mata juyin mulki kuma tuni ta kama wasu manyan jami'an sojin kasar ciki har da wani tsohon babban hafsan hafsoshin Niger. A daren jiya Alhamis ne shugaba Yusu ya jawabi ga al'ummar kasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da kasar take shagulgulan zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai shekaru 55 da suka wuce. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hukumomin Amurka ba su da wata masaniya sahihi kan barazanar harin ta'addanci a daidai lokacin da aka fuskanci jajiberin hutun ƙarshen shekara a duk da haka Mr. Obama ya kira ga Amurkawa su ƙara kula domin kare Amurka. A jawabin da ya ji Alhamis ya jaddada cewa babu babban abu a ajendarsa shine tabbatar da lafiyar Amurka biyo ba munanan hare-hare da aka yi birnin San Bernardino a jihar California da kuma Paris a ƙasar Faransa. A jamhuriyar Niger wato jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa dukkan alamu masu zaben kasar sun amince da gagarumin rinjaye sabon tsarin mulkin kasar.
To madallah da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba daya. Kafin mu tashi bari mu mika sakon wato taya munna iyala Alhaji Bello Sahibi magajin malam munna auren ƴaƴansu Maryam Hannatu Farida da Ummu Salma. wanda za a yi a rana Asabar, wato gobe kenan idan Allah ya kai mu, da karfe 11 na safe a gidan Alhaji Kabiru Tafira da ke Sokoto. Yanzu Ahmad don kuwa da kuwa a nan sashen Hausa, musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tallaba mani, sai wato Daniel Brown da ya bada umarni, da injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.